أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهدوا أولا يمتشي من البركة ودمك ساب قبات الدى كراتم لتاف الرهيب المختوم وانك انشد سهيه انغنتجا تاريخ الرأي ورشو قبامها لتر الله من زم الله نبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ودع الفضيلة الشيخ سفي الرحمن المبارك فوري يربو تاشي من اتشين قرشان بيان ابوان جسك فارو اياك انقودو نكما داور من زم الله صلى الله عليه وسلم زوا قرم مدينة. Mun faɗi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina haɗuwar shi da mahaifiyar Sa'ad bin Mu'az radiyallahu anhu da kuma yadda matan Madina suka zo suka taru a kofar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ta kuka saboda jajanta masa bisa rasuwan baffan shi Sayyidina Hamza dan Abdul Muttalibi radiyallahu ta'ala anhu. Yau muna Juma'a 17 ga watan safar shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi alayhi salatu wassalam wacce ta zo daidai da 24 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Wato yanzu haka muna kamar shekara 1400 da yin yakin Uhud. Wannan yakin da muke faɗa yanzu haka shekara 1400 da kamar wata 3 da yin yakin. Saboda yakin an yi shi ne a shekara ta 3 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kuma muna shekara ta 1443. Kaga yanzu shekara 1440 kenan da yin yaki. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wunin na ranar 8 ko ranar 7 ga wata wanda aka dawo ranar Asabar kenan 7 ga watan Shawwal shekara ta 3 bayan hijira. Da yamma ya shigo garin Madina yayin da ya zo cikin iyalansa a lokacin nan sai ya ba wa nana Fatima radiyallahu anha takwabinsa. Ya bata wannan takwabin ya ce ya ke ƴata riƙe wannan takwabin ki wanke min shi domin haƙiƙa wannan takwabin ya yi min aiki a wannan ranar. Sannan sai shi ma Sayyidina Ali ɗan Abu Talib radiyallahu anhu ya miƙa mata nasa takwabin ya ce ya ke Fatima ne ma ga nawa. Wanke min shi domin haƙiƙa wannan takwabin nawa ya yi min aiki a wannan ranar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya wajen Sayyidina Ali ya ce masa haƙiƙa ka nuna jarumtaka a wannan yakin da aka yi. Bayan kai akwai Sahal ɗan Hunayf shi ma ya nuna jarumtaka, haka nan Abu Dujana shi ma ya nuna jarumtaka. Wannan duka Ibn Hisham ya ruwaito shi a cikin Kitabu Sira juz'i na 2 shafi na 100. To bayan wannan ruwayoyi daban-daban sun bambanta game da adadin mutanen da aka kashe a kowane janibi tsakanin janibin su muminai zaman wato janibin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da kuma ɗaya janibin na kafirai. Duk da dai cewa wato mafi yawan waɗanda suka aka shahadantar daga ɓangaren muminai sun fito ne daga ɓangaren al-ansar wato mutanen Madina. A wannan ranar mutum 70 aka shahadantar waɗanda suka yi shahada a cikin musulmai mutum 70 mutum 65 gaba ɗayan su a ɓangaren ansar wato mutum 41 daga ɓangaren khazraj mutum kuma 24 daga ɓangaren ausu. Sannan akwai wani bayahudi guda ɗaya da aka kashe shi a ɓangaren kuma almuhajirun akwai mutum 4 da aka shahadantar shine gaba ɗayan aka haɗa adadin zai zama 70. Amma su mushrikai Ibn Ishaq a tashi riwayar babban malamin tarihin nan yace mutum 22 aka kashe musu.
amma gaskiya abinda malaman tarihi suka ƙara bincike sosai akai anyi suka cin anyi bincike mai zurfi bisa yadda yakin yawa kana da yadda ruwayoyi suka kawo wani ya kashe wani wani ya kashe wani za a ga cewa ba mutum 22 bane mutum 37 aka kashe a bangaren mushrikai din kuma kaga iya wajen tutar su ma kadai a farkon yakin an kashe musu wajen mutum 10 sannan ga kafiri guda daya Ubayy bin Khalaf wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi kuma wato shine shi kadai ne kafirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kashewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yake bai taba kashe kafiri ba sai kwaya daya saboda me wanda su ce to ina jarumtakar tashi da ake fada jarumtakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta sa baya kashe kafiri din saboda yana daga cikin cikar jarumtaka ya zanto jarumi yana da tausayi to Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi da rahama da ke zuciye shi baya kashe kafiri shi ma wannan guda ɗayan mun fadi tarihin dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kullum shiriya yake roƙa musu dan kuma abinda malamai suka ce mafiya inantuwa wato mafiya shakawa daga cikin mutane sune mutum biyu da mutumin da ya sa hannun shi ya kashe annabi daga cikin annabawan Allah da kuma mutumin da ya zamto annabi ne daga cikin annabawan Allah ya kashe shi saboda annabawa alaihi wassalam yana daga cikin wato halayen su sun fi dukkan halittu wajen tausayi da jin kai a ce duk da tsananin tausayi da ke zukatan annabawa a ce har wani annabi ne daga cikin annabawan Allah ya kashe mutum ai mutum ya kai ya kawo wajen kafirci da rashin arziki a gun Allah to sannan kuma a ce duk da tausayi irin na annabawan Allah da yadda suke son al'ummarsu da rahama a ce kuma mutum ya rasa wanda zai kashe da hannunsa sai annabi daga cikin annabawan Allah to kaga hakika wannan mutumin shi ma shakawarsa ta kai matuƙa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansu manyan jarumai irin su sayyidina Ali waɗanda su ake faɗa wajen jarumtaka to abinda suke faɗa cewa suka yi hakika idan yaki ya kai matuƙa muka rasa yadda zamu yi fakewa muke a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza hamiyal wadis ittaqana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka suka ce domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin jarumtakarsa baya waige a gun yakin baya waige ko tafiya yake shi dama baya waige da su kuwa wajen yaki yayin da yaki yayi tsanani jarumai suna yin baya baya shi kuma ƙara dannawa yake misali a ranar yakin Hunainu lokacin da mushrikan da yake sun yi wani ganganko sun haɗu sosai da yawa da yaƙi ya fara karyewa a farkon lamari mu'mini suka watsi kowa ya yi baya aka tarwatsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan raƙumarsa kaswa'u yana ƙara dannawa ciki yana cewa ana annabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabin ba ƙarya bane ni ne annabin ni ne dan abdul muttalib haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana ƙara dannawa cikin su daga ƙarshe dai a wannan yakin da ya damƙi tsakuwa ya watsa a fuskar kafiran gaba ɗaya su suka makance haka aka cinye su da yaki ku ba ka samu ganimar da ba taɓa samun irin ta ba yakin Hunainu kenan zamu zo bayanin shi in Allah yarda a nan gaba to bayan wannan jama'ar musulmai a cikin Madina sun kwana ranar Asabar din suka waye gari Lahadi wato wani irin kwana suke a cikin tsoro sun waye gari ranar Lahadi 8 ga watan Shawwal shekara ta 3 bayan hijira bayan dawo su daga yakin Uhud sai a cikin tsananin tsoro a wannan lokacin saboda me ga gajiya ta lullube su sannan kuma ga irin raunuka da suka samu da sauransu a wajen wannan yakin to sannan kuma ga tunanin cewa kafiran nan za su iya fa juyowa su kawo hari wanda kilganin cewa tunda an yi jina-jina a wajen yaki su ce za su kawo hari har cikin garin Madina sahabai radhiyallahu alaihim ba gida suka shiga suka kwanta ba kwana suke suna gadin wannan gari na Madina a kowace kofa daga mashigogin garin kowace mashiga an sassa mutane wanda suka kwana a wajen a tsatsaye sannan kuma wasu suka zo suka zagaye gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna gadin shi sun san cewa ba iya kafiran Makka ne kadai makiyansu ba Yahudawa ma makiya ne kuma ana tare da su suna nan a gefe-gefen garin Madina za su iya kawowa hari sannan akwai ƙananan ƙabilu waɗanda ke kewaye da Madina su ma jin cewa ga abin da ya faru sun san cewa mu'minai an dawo daga wajen yaƙi an samu wato karayar yaki a ƙarshen lamari mutane da yawa an shahadantar da su kuma sannan mutane da yawa an yi musu raunuka dan wasu ma sai bayan an dawo sannan suka rasu wasu kuma suka yi ta yin jinya daga baya suka warke to watakila su ga kamar ya kamata su kawo mu'minai hari ganin kamar adidai wannan lokacin kamar jiki ya danyi rauni ko kuma karfin sojojin musulmai ya danyi ƙasa bari su zo su kawo hari haka shi yasa dole ba za a saki ba shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana shi ma yana cikin tunanin yaya kafiran nan za su kasance domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tunanin za ta iya yiwa mushrikan nan su saki tunani cewa ai ba su samu komai ba na wata nasara a wannan yakin da aka yi ba su samu wata galaba ba ba su samu wani rinjaye ba sun dai samu a farkon lamari ko a ƙarshen lamari kai sun samu sun shahadantar da mutum 70 daga cikin mu'minai to amma duk da haka kuma yadda za ka gane cewa ba cin yakin suka yi ba sun dai samu mafi yawan waɗanda suka aka rasa daga ɓangaren mu'minai ne waɗanda suka rasa rayukansu tunda su mu'minai an rasa mutum 70 su kuma kafiran an rasa mutum 37 to amma duk da haka idan ka duba yawan kafiran tunda su 3000 ne su kuma mu'minan nan duka su 700 ne sai ga cewa duk da haka dai wato rinjayen yana ga mu'minai to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tunanin kada ba kafiran nan su sauye tunani su ga ai gashi kamar sun sami damar kashe mu'minai da yawa to amma kuma ba su ci yaki ba tunda ba su zo su garin Madina sun yi ta'adi ba kuma ba su kama bursunonin yaki ba kada su ce bari su sake dawowa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda marubutan tarihin yaƙokin annabi sallallahu alaihi wasallam suka rubuta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washe gari ranar Lahadi sai yayi kira yasa akai shela a cikin garin Madina yace kowa ya fito a fito a koma yaki an dawo fa jina-jina jiya asabar yau kuma Lahadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a fito bayan sallar asuba yace a fito ranar 9 kenan ga 8 ga watan Shawwal shekara ta uku bayan hijira sannan kuma yace kada wani ya fito ya biyo mu sai wanda jiya ma da shi aka je yaki duk wanda bai je yakin Uhud ba to kada ya biyo mu waɗannan din nan da suka je yakin Uhud aka karkashe wasunsu kuma aka yi musu raunuka to su za su fito yau ma a koma wannan yakin da su a lokacin nan babban munafikin nan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul la'anatullahi alayhi yace wai yanzu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ni ma in hau doki na in biyo ku annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa a'a mu'mine ko gaba ɗayan su duk wanda ya ji wannan kiran duk aka fito ga raunukan ga bandeji ga karaya wani an sare mishi hannu wani an sare shi a kafa wani an sare shi a kwibinsa wani an soke shi da mashi ko kibiya ko wani abun a wuyansa ko a bayansa ko a kafarsa haka suka nannade raunukan wani ma saboda tsananin halin da yake ciki sai da shi cibe shi a dora shi akan raƙumi ko doki ba zai iya ba shi da kansa ba zai iya rike raƙumin ko dokin ya hau ba a haka wani ma fitowa daga gida ma sai ka kama shi aka yi aka fito da shi sannan aka dora shi akan doki a hakan kuma aka tafi aka tafi tare da shi gaba ɗayan suka ce sam'an wa ta'atun ya rasulullah mun ji kuma mun bi ya ma'aikin Allah to mutum ɗaya ne kadai wanda ba a je yakin Uhud da shi ba amma aka fita zuwa wannan yakin tare da shi shine Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu yanzu yace ya ma'aikin Allah hakika ni ba na so ya zamto ka je wani yaki ba tare da ni ba duk yakin da zaka je ba na so ya zamto ba tare da ni ka je shi ba ko yakin Uhud ma mahaifina ne yace an tsaya saboda akwai kannai na mata an tsaya an kula da su mahaifinsa Abdullah ibn Haram mahaifin Jabir lokacin da za a fita zuwa yakin Uhud ya kira Jabir yace ka kula da ƴaƴanka da kannanka mata kayi kaza ana bi na bashi ka biya min kaza hakika ina jin kamar ina daga cikin farkon waɗanda za a shahadantar a wannan yakin na gobe da za a je inji domin hakika ina jin kamshin aljanna hakan ne ko ya faru bayan an fita wajen yakin a farkon yakin yayi shahada da shi da sayyidina Amr ibn al-Jamuh da haka sai Jabir ya ce ya Rasulullahi yakin Uhud ma dalilin da ya sa ban je ba mahaifina ne ya ce in tsaya saboda kannai na mata amma yanzu ina so ka min izini in tafi tare da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan je ka shirya ka fito ya je shirya ya fito ka jifa imani irin na sabai jiya an je yaki an shahadantar da mahaifinsa yayin shahada yau kuma shi ma za a koma wani yaki ya fito yana neman izini shi ma a fita tare da shi ba irin mutanen mu ne yanzu ba mutanen mu ne yanzu ne sai tsoron mutuwa eh kware ku sai buya fa wannan yakin da za a fita yanzu sunan shi gazwatu hamra'il asad yakin hamra'ul asad Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da mu'minai har sai da suka je wani waje da ake kiran shi Hamra'ul Asad a nan wajen wanda wajen yana nan yana da ko kuma mil 8 tsakanin shi da Madina a nan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sansani to yana zaune a nan tare da dakarunsa can sai ga wani ana kiran shi Ma'bad dan Abu Ma'bad Al-Khuzai radiyallahu anhu yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi musulunci wasu malaman tarihi kuma sun ce a sannan din bai musulunta ba tukunna yana kan shirkarsa sai dai shi ya kasance mai yin biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ke tsakanin kabilarsa ta Banu Khuza'a da kuma Banu Hashim suna da alƙawari ko kawance na yaki a tsakankaninsu cewa idan Banu Khuza'a suna yaki Banu Hashim za su taya su idan Banu Hashim suna yaki Banu Khuza'a za su taya su yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya Muhammad wallahi abin nan da ya same ka da kai da sahabbanka abin nan ya gigita mu ya sa mu cikin damuwa kwarai mun so lalle hakika da mun taimake ka anan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce shi da cewa to yaje ya samu Abu Sufyan ya tsorata shi to hakan kuwa aka yi domin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunani game da lamarin kafirai cewa za su iya juyowa su ce za su kawo hari garin Madina to ashe kuwa hakan ne sai isa wani waje da ake kiran shi Rawha'u wani waje mai nisan kilomita ko kuma mil 36 tsakanin shi da Madina sai suka tsaya sai suka fara zargin junansu da cewa to ai mu ban mu yi komai ba an dai yi yaki mun karkashe su kuma sun karkashe mu gashi kamar mu muka samu damar kashe su da yawa amma kuma ba mu samu mun kama ainihin tushen yakin ba manya-manyan su da muka fito domin su ba mu samu mun kashe su ba to amma gashi nan mun taho dan hasali ma sun riga mu ne ma barin wajen yakin daga nan sai suka fara ra'ayin cewa me zai hana su dawo da baya zo har garin Madina zo su yaki garin yanzu su kashe kowa da kowa mata da maza kowa da kowa yaro da babba mace da namiji su kashe kowa sun fara wannan tunanin shikenan sai wani ana ce masa Safwan bin Umayya dan gidan Umayyah bin Khalaf sai ya ce ya ku mutane na kada ku biyewa Abu Sufyan cikin wannan tunanin kada ku yi wannan abin da ya faɗa domin hakika ni ina tsorace muku Annabi Muhammadu da sahabbansa ya zanto sun taru su muku wani irin ganganku haka nan waɗanda da ba su biyo su sun an taho wajen yaki ba to su sake yin ganganku tare da su a haɗu a sake yaƙar ku a yi muku abin da ba a yi muku ma a baya ba yanzu kawai mu ci gaba da tafiya mu koma gida wancan galabar da muka samu ta ishe mu haka amma hakika ni ban amince muku ku koma zuwa garin Madina ba in kuwa koma kuka ce za ku yaƙe su to ba ni da tabbacin cewa za ku ci nasara domin tabbas za ta iya yiwuwa su ci nasara a kanku to yana faɗar wannan to duk da haka dai shi Abu Sufyana bai yadda ba mafi yarin jayin kuma mutanen su ba su yadda ba sun fi so a koma din sun hada ra'ayin su akan cewa za su koma garin Madina za su juya garin Madina suna cikin wannan can sai ga Ma'bad dan Abu Ma'bad Al-Khuzai yazo ya hadu da su suka tambaye shi me ke bayan ka kai Ma'bad me ka gano a wajen garin Madina sai Ma'bad ya ce tab ai na ga wani abin da ban taba gani ba Annabi Muhammadu ne ya fito tare da sahabbansa suna neman ku sun fito a guje akan dawakan su suna neman ku suna ta tambaya wajen ina aka ga kun yi na ga ya hada wata runduna da ban taba ganin runduna mai yawanta ba san taho da makamai sosai sahabbansa ma waɗanda ba su je wajen yakin waɗanda ba su bi shi zuwa wajen yakin Uhud ba yanzu haka sun yi nadama me yasa ba su je ba dan haka su ma yanzu sun fito ya gaya musu haka ne domin kasan an ce alharbu khudu'atu yaki dan yaudara ne yayi da ya gaya musu wannan gaba sai suka tsorata Abu Sufyan sai ya ce kai tanka ya kai Ma'bad me kake faɗa ne wai sai ya ce mishi wallahi babu abin da nake gani illa kawai kai sauri ka juye dokinka ku koma gida ku yi hanyar gida da guje da mu hakika babu zato babu tsammani yanzu haka zaka iya ganin su sun zo sun da suke ku a nan gun inda kuke Abu Sufyan yana jin wannan sai ya ce ai kuwa wallahi mun riga mun hada ra'ayinmu akan cewa zamu koma ne mu je mu yake su mu tuttumbike su mu kashe su gaba ɗayan su Ma'abar sai ya ce masa a kar ku yadda kar ma ku fara ni dai nasiha nake muku to a lokacin ne gaba ɗaya sai mutanen Makka karfin su kuma sai kamar an sace musu gwiwa sai karfin su gaba ɗaya ya tafi tsoro da razani ya kama zukatan su yanzu ga babu abin da yafi musu illa kawai su sauri su juya da baya su koma duk da cewa shi Abu Sufyanan a lokacin ne yayi nufin yin yaki irin na propaganda ko zai samu dama wato wajen maida rundunar Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an gaya musu cewa ga rundunar Annabi sallallahu alaihi wasallam nan sun fito suna cikin tafiya sun hadu da wani karabka na wata kabila ana ce musu Abdul Qais wanda suka taho za su je garin Madina sai ya ce musu shin za ku isar min da wani sako zuwa wajen Annabi Muhammadu ni kuwa idan mun hadu a kasuwar Ukazu zan ba ku wannan zabib mai yawa sai suka ce masa to shikenan menene sakon naku yace to in kun je ku ga Annabi Muhammadu cewa hakika kun wuce mu mushrikai mun tara rundunar mu masu yawa zamu zo da mu tumbike su gaba daya mu tashi su daga garin Madina da shi da sahabbansa to shikenan wayannan din kuwa sun taho din sun samu Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi a Hamra'ul Asad yanzu ya ce musu ai Abu Sufyan yana nan da shi da mutanansa sun taru sosai za su zo su tumbike ku sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin wannan sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil shine ubangiji subhanahu wataala yake yaban su a cikin alqur'ani a cikin suratu ali imran yake cewa yastabshiruna bi ni'matin min allahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajra al mu'minin ana musu bishara wato da ni'ima daga Allah da falala kuma cewa Allah baya tuzartar da ladan mu'minai a cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake fadar abubuwan allazina sujabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al qarh sune wanda suka amsa kiran Allah da manzansa bayan raunuka sun same su a yakin Uhud washi gari aka ce su fito su koma wani yakin kuma suka amsa kiran Allah da manzansa lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim Allah yace waɗannan da suka kyautata aiki daga cikin su kuma suka ji tsoron Allah suka yi biyayya ga Allah suna da lada mai yawa alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jam'u lakum fakshawhum sune waɗanda mutane suka gaya musu wato wannan Abdul Qais wannan jama'ar ta Abdul Qais suka gaya musu cewa inna an-nas qad jam'u lakum fakshawhum ai mutane sun taru za su yake ku wato mushrikai sun taru za su yake ku fakshawhum ku tsorace su ba fazadahum imanan wannan magana ma sai ta kara musu karfin imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai suka ce ai Allah ya isar mana Allah ya ishe mu kuma madalla da abin dogaro mun dogara ga Allah mun tabbata Allah ba zai tozartar da mu ba Allah ya ce fa qalbu bi ni'matin min Allah wa fadli sai suka koma gida tare da ni'ima daga Allah da kuma falalarsa lam yamsashum su'un wani mumuna abu bai taba su ba bai same su ba wataba urduwan Allah sai suka bibi yadda Allah wanda suka samu yadda Allah wallahu zu fadlan azim Allah ma abocin falala ce mai girma saboda haka a wannan lokacin zaman da suka yi a Hamra'ul Asad kwana uku suka yi kuma a wannan kwana ukun sun samu sun danyi wani abu na kasuwanci domin a nan Hamra'ul Asad din akwai irin wata kasuwa sun samu wanda wasu daga cikin abubuwan da ke tare da su sun sayar kuma sannan suma sun sayo wasu abubuwan sun dawo garin Madina sun sayar sun samu riba mai yawa shine Allah ya ce fa qalbu bi ni'matin min Allah wa fadlin din sun zauna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso ne da ma ranar Lahadi tare da rundunar da haka suka zauna ranar litinin talata Laraba wato 9 ga wata 10 ga wata 11 ga watan Shawwal shekara ta 3 bayan hijira sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina sannan kafin ya iso garin Madina sai ya kama wani ana ce mishi Abu Izzatul Jumahi idan ba ku manta ba a karatunmu na 26 mun faɗi cewa Safwan bin Umayya ya ɗauki hayar wani mawaki wanda zai rika shiga cikin kabilun Larabawa yana musu waka yana zuga su cewa a fito a yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan mawakin shine wannan Abu Izza wanda an taba kama shi a ranar yakin Badar. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaga cewa talaka ne bai da komai kuma sanan duka ƴaƴansa mata ne, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya mishi ba a kashe shi ba, sannan kuma ba a ce ya bada diyya ba, aka dai rike alƙawari da shi cewa ba zai sake cutar musulmai ba, ba kuma zai taimaki wani abokin gabar musulmai ba, ya yadda da wannan alƙawarin. To bayan kuma ya koma, sai shi Safwan bin Umayya ya ziga shi akan cewa in aka je yakin Uhud aka dawo lafiya, to zai bashi 10 ta arziki. Don haka a ranar Uhud ma har da shi aka fito. To sai gashi yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi, gashi ya warware alƙawari kuma ya yaudara, ya rika ziga mutane akan su fito su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, kamar yadda dai muka gabatar a baya. Kuma ya fito a ranar yakin Uhud a bangaren mushrikai. To yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama shi hannu da hannu, sai ya ce ya Muhammad aqilni, ya Annabi Muhammadu ka yafe min, wamnun alayya kai min baiwa, wada'ani limanati, ka kyale ni tunda ina da ƴaƴa mata, ka kyale ni saboda su. Wa ubika ahadan Allah a'uda li muslima fa'alt, amma zan baka alƙawari cewa har abada ba zan sake komawa zuwa kan laifin da na aikata ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai balan kyari ka koma garin Makka kana dariya kana gaya musu ai kayo da Annabi Muhammadu har sau biyu ba. Ai la yuldagul mu'minu fi juhri marratin, mu'mini ba a cizan shi a rami sau biyu. Mu'mini kenan, mu'mini ya mika hannu cikin rami a cije shi, kunama ta harbe shi sannan ya sake mika hannun. To ba mumini bane ke, ai ba a cizan mumini har sau biyu a rami daya. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sai na Zubair ibn al-Awwam ko kuma sai na Asim dan Sabitu, yace ku sare wuyan shi, nan take ko suka sare wuyan. Haka nan akwai wani dan leken asiri jasus daga cikin jasusai, wato yan leken asiri na mushrikan Quraishawan Makka, ana kiran shi Muawiyatu dan Mugira dan Abul As, shine kakan Abdul Malik bin Marwan ta wajen mahaifiyarsa. Ya kasance lokacin da mushrikai suka dawo gida a ranar Uhud, to shi kuma sai shi wannan Muawiya din sai ya je wajen dan baffansa, wato da shi da sayyidina Usman ƴaƴan maza suke, Usman bin Affan, saboda shi Affan dan Abul As dan Umayyatu, shi kuma wannan dan Mugira dan Abul As dan Umayyatu, su kuma su Abu Sufyan, su kuma Abu Sufyan dan Harbu dan Umayyatu, kaga kakan su ɗaya ne kenan, da su Abu Sufyan da kuma shi wannan din Muawiyatu dan Mugira. Yazo wajen sayyidina Usmanu a matsayin shi na dan baffansa, ya nemi cewa sayyidina Usmanu ya nema masa aminci a gun Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo ne wajen shi dan zumunci za su yi magana. Sayyidina Usmanu ya nema masa aminci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to na bashi kwana uku, idan aka same shi a garin nan bayan kwana uku za a kashe shi. Shikenan yayin da ya ga rundunar musulmai sun fita sun bar garin Madina sun fita wannan yakin na Hamra'ul Asad, da haka sai ya zauna a garin Madina fiye da kwana uku, ya zauna yana leken asiri, ya leka nan ya leka nan ya leka nan, yana tattara labarai zai je garin Madina ya gaggaya musu, a zai je garin Makka kai ya gaggaya wasu mushrikai. To har zuwa lokacin da rundunar Annabi sallallahu alaihi wasallam suka dawo garin Madina, yana jin labarin shigowarsu sai ya fita a guje akan abun hawansa a guje. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci sai na Zaid bin Haritha da kuma Ammar bin Yasir, yace ku je ku bi shi a baya, in kun tarar da shi ku kashe shi. Haka kuwa suka bi shi a baya din har suka tarar da shi sai kuma kashe shi. Duka labarin yakin Uhud da na Hamra'ul Asad wato yana nan a cikin littafin tarihi na Ibn Hisham, kitabu tarikh ko kuma kitabu sirah juz'i na biyu shafi na 60 har zuwa na 129, da kuma Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim al-Jawziyya juz'i na biyu shafi na 91 har zuwa na 108, da kuma Fathul Bari na Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani juz'i na 7 shafi na 345 har zuwa shafi na 377, sannan kuma da kuma Sahihul Bukhari, da kuma littafi mai suna Muktasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam Sheikh Abdullah An-Najdi, daga shafi na 242 zuwa na 257 yana daga abin da babu kokonto cikin sa cewa wannan yaki na Hamra'ul Asad wato ba wai yaki ne mustaqilli daban ba yana tare ne da yakin Uhud a jikin yakin Uhud yake kusan yaki ɗaya ne tunda an dawo ne daga Uhud washe gari kuma aka fita shi ma aka koma kuma dalilin yakin Uhud ne ya haifar da wannan da an fita ne domin a ƙara kore su mushrikai din dan su san dai har yanzu mu'minai suna nan da ƙarfin su kuma har ila yau idan masu bincike suka bincika sosai game da wannan yakin an zuga cewa ba wai karya yakin aka yi na mu'minai din ba a'a darasi ne mai yawa a cikin shi domin yana daga abin da babu kokonto cikin su cewa su ainihin fifikon yawan askarawa yana daga bangaren mushrikai da kuma yanayin yadda yaki ya kasance a karo na biyu wato a karo na farko dai mu'minai ne da muskara a karo na biyu kuma su mushrikai suka anan ne suka samu damar cin galaba akan mu'minai dalilin saba umarni da wayancan maharban nan suka yi kuma har ila yau babu abu ne da babu kokonto cewa su mushrikai mu'minai a bangaren su ne aka samu matattu mafiya yawa barnar da aka yi musu ta muni kuma ta fi yawa to amma duk da haka yana daga abin da ba ma kokonton sa cewa duk da wannan abin da ya faru rundunar garin Makka ba su samu damar share wato rundunar musulmai ba duk daga abin da ya faru din mabiya yawan mu'mini suna nan a filin yakin su ba su gudu ba waɗanda suka gudu din har suka koma garin Makka garin Madina a guje ba su da yawa mabiya yawan da ya mayakan suna nan a filin yakin kuma sun dawo gaba ɗaya sun saki daura sabuwar damara wanda a wannan din sun nuna jarumtaka mai yawa sun kuma ci gaba da kashe mushrikan da ƙarshe dai mushrikan ne suka ga babu ba masaka babu yadda za su yi dole suka kyale su kuma har ila yau abu ne da babu kokonto cewa babu koda mutum ɗaya daga cikin mu'minai wanda su kafiran suka kama a matsayin bursunan yaƙi kaga su kuwa a ranar Badr fa manya-manyan su aka kashe mutum 70 sannan aka kama wasu kuma a matsayin bursunan yaƙi mutum 70 sannan kuma ga ganimomi da aka samu masu yawa dawakansu da raƙumansu da kayan abincinsu da suturunsu da gwalagwalansu da azurfofinsu da abubuwansu dai masu yawa duk an samu a matsayin ganima to amma wannan ranar yakin Uhud su ba su samu komai ba na ganima ba su kwashi wata ganima ta mu'minai ba har sami ma dai mu'minan ne suka samu ganimarsu a farkon yakin kamar yadda muka faɗa a baya wanda wannan ganimar ne wanda aka fara ɗiba shi yasa shedan ya samu damar rudar wayancan maharban a cikin su 50 guda 40 suka sauko daga kan dutsen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa sauko kuma bisa al'adar yaki a wancan zamanin duk inda kuka je kuka yaki mutane in kuka samu nasara a kan su to a matsayin ku na wanda kuka ci nasara to za ku zauna a wannan garin ko a wannan filin yakin sai kun yi wasu kwanaki kamar yadda a baya a yakin Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya wasu kwanaki ina jin kwana uku yayi a wannan wajen sannan ya tashi ya koma Madina sannan akwai wani yaki ma a baya da mun faɗe shi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kusan wata guda a wajen wanda aka je dinnan mushrikan suka gudu suka bar unguwanninsu da gidajensu da iyalansu da komai da dukiyoyinsu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya wata guda a garin sannan ya baro to amma su wayannan mushrikai a ranar Uhud sun riga mu'minai ma barin wajen kaga wannan ke nuna cewa shikenan ba su samu damar da suke so su samu ba wanda a yanayin yaki na wannan zamanin in kai ne da nasara to kai ake bari a wajen ka kori abokan gaba bayan ka kore su sun gudu a guje to kai za a bari a wajen kai kwana biyu ko uku da kai da rundunarka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu a ranar Badr amma ba su samu damar yi wa mu'minai irin wannan din a ranar Uhud ba duk da fifikon yawa da suke da shi bari dai sun riga ma mu'minan barin wajen sannan kuma ba su samu damar karasowa zuwa garin Madina ba duk da a lokacin nan har ya zuwa yanzu ma dai daga dutsen Uhud inda aka yi yakin zuwa garin Madina har yanzu nan bai kai kilomita 20 ba a bayan gari kawai yake har yanzu nan bai kai kilomita 20 ba nisan shi tsakanin shi da garin Madina bai fi kamar daga kamar Hotoro zuwa wudul ba ba ma lalle bane ya kai ba ma zai kai haka bai kai daga hoto zuwa wudul ba hoto zuwa wudul kwana jin zai kai kusan kilomita 30 ma to bi nisan bai kai haka ba ba samu damar wato shigowa garin Madina su ce za su karasu su yi barna ba kaga duk da haka dai har ila yau musulunci ne shike saman kafirci a wannan nan mu bari ma dai shi Abu Sufyan gaggawar da yayi ya janye mutanansa tunda shi ne babban komanda gaggawar da yayi suka yi maza suka bar wajen shi ne dalilinsa yana jin tsoron kada yakin ya sake juyawa a karo na uku mu'minai su samu nasara a kansu tunda a juyin yaki na farko mu'minai sun samu nasara a kansu a juyi na biyu idan sun samu damar kashe mu'minai da yawa to kada a sake juyawa juyi na uku idan to mu'minan sun samu damar rama abin da aka yi musu to shi ne ya sauri tsoro ya cika zuciyar shi ya sauri ya janye suka kama hanya kuma sannan idan mun duba za mu ga manya-manya daga cikin mu'minai din waɗanda su kafiran suka fi jin haushi kwaya ɗaya ne wanda suka samu damar shahadantar da shi shi ne sayyidina Hamza radiyallahu anhu amma an bar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa sayyidina Abu Bakar yana nan da ransa sayyidina Umar yana nan da ransa sayyidina Usman yana nan da ransa sannan kuma sayyidina Ali radiyallahu anhu yana nan da ransa to wayannan ku su ne waɗanda su kafiran suka fi jin haushin su to ba samu damar yi wa kowa komai ba daga ciki to su kuwa kaga a ranar Badar an kashe Abu Jahal an kashe Umayyatu dan Khalaf an kashe Abubakar ibn Hisham an kashe musu duk waɗannan manya-manyan nasu duk an kakkashe su a ranar Badar sai da aka kashe mutum 70 hakika wannan abubuwan da suka faru akwai darussa masu yawa waɗanda ya kamata koyaushe mu rika kallon wannan a yanayin rayuwarmu wannan insha Allah za mu yi bayanin darussan ɗaya bayan ɗaya so Allah madaukakin sarki duk da haka ya ce wa mu'minai wala tahinu fi ibtigha'il qawm inda kunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarju Allah yana yi wa mu'minai wato rarrashi yace kada ku yi ragwanci kada kuma jikin ku yi sanyi kada ku gaji kada ku yi rauni wajen kai musu hari domin idan kun kasance kuna jin ciwo idan kun haɗu da su in sun fare ku ko sun muku wani abu kuna jin ciwo ko sun kashe wani daga cikin ku to ai su din ma suna jin ciwo irin yadda kuke ji su ma haka suke ji har ma sun fi ku ji tunda ku kun dogara ga Allah kuma kuna fatan dan kun rayu kun samu ganima kun samu nasara akan su addinin ku ya daukaka in kuma an kashe ku an shahadatar da ku to insha Allah kuna da kyakkyawan tsammanin samun nasara a Ubangiji wato samun kyakkyawan sakamako watar juna min Allah ma la yarjun ku kuna kwadayin wani abu a wajen Allah wanda su ba sa kwadayin wannan su in ma an kashe su kawai dai an kashe su ne ba sa kwadayin in sun je lahira za su samu wani abu na lada ko wani abu na daukaka a gun Allah da haka a nan kaga a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki ya siffanta da su kafiran yadda mu'minan ke jin ciwo to kuma kafiran suna ji idan haka kada mu'mini ya bada kai boriya hau alqur'ani ya sauka wato da ayoyi wanda suke karin haske game da marhaloli daban-daban na wannan yaki din annan kuma da darussa waɗanda ya kamata lalle mu'minai su koyi da wannan al'amuransu na yau da kullum da kuma al'amuransu na jihadi kamar da alqur'ani yake bada labari game da kuma matsayin su munafikai waɗanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya kunyata su kuma ya bayyanar da abin da ke cikin cikin su wanda in ba Allah da manzansa babu wanda ya sani tare da kuma kawar da shubha da waswasi wanda ya kasance a cikin zukatan raunana daga cikin musulmai da kuma irin abubuwan da su munafikan suke cusawa a cikin zukatan musulman raunana tare da yan uwansu daga Yahudawa su munafikan kenan wanda su Yahudawa su ne ma'abota dasi da munafurci da shuka maganganu marasa tushe wajen aya 60 ne suka sauka ta sauka game da wannan yakin a cikin suratu Ali Imran a farkon ambaton ayoyin Allah madaukakin ya faɗi farkon marhalar yaki inda Allah yake cewa wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida liqital Allah madaukakin yace ambaci yayin da ka fito kai sammako daga wajen iyalanka ka fito kana shiryawa mu'mini guraren tsayawa da za su tsaya domin yin yaki haka nan Allah ya rarrashi mu'mini yana gaya musu cewa walaqad nasarakumullahu fi badr wa antum azilla kar ku manta ai Allah ya taimake ku a ranar badr ya ba ku nasara ya dora ku akan mushrikan alhali a wannan lokacin nan kuna kaskantuntu ba ku kai su yawa ba ku kai su kayan yaki ba ku kai su komai ba ba Allah ya dora ku akan su sannan kuma a cikin dai ayoyin Allah madaukakin sarki ya ce dukkan abin da ya faru a wannan yakin Allah ya yi ne domin ya bayyana da masu karfin imani wato mu'minai su bayyana haka nan kuma masu raunin imani munafiqai kenan su ma su bayyana a cikin Allah ya ce wa ma kana Allahu liyuzira almu'minina ala ma antum alayhi ataymizul khabisa min at-tayyib ai ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kasance zai bar mu'minai bisa abin da kuke kai ba face har sai ya bayyane ya mayyaze wato ya fitar da al-khabith kazami wanda yake mai dauda wato munafiqai kenan har sai an bambance su an fidda su daga cikin at-tayyib wato mu'minai din masu tsarkin imani Allah madaukakin sarki yace wa ma kana Allahu liyudlikum ala al-ghaib kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kasance zai din kayar da ku a bisa gaibi ba bari sanar da ku gaibi wato baku san kuma kuma ta wajen yaki ne baku san me zai faru a wajen yakin ba walakin Allah ya yi tabi min rusulihi man yasha fa shi sai dai shi Allah subhanahu wa ta'ala yana kebantar wanda ya so daga cikin manzanninsa ya sanar da shi gaibi din fa aminu billahi wa rusulihi da haka ku ba da gaskiya da Allah da manzanninsa wa in tu'minu wa tattaqu idan kuka ba da gaskiya kuma kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye falakum ajrun azim lalle lada mai yawa mai girma zai tabbata gare ku al-imam ibn qayyim al-jawziya yayi zance mai yawa game da wannan mawdu'i zance wanda yake basiri cikakken zance ibn hajar al-asqalani yace malamai sun ce hakika wannan yakin na yakin uhudu da kuma abubuwan da ya samu musulmi a cikin sa akwai fa'idodi da kuma hikimomi masu yawa wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sa a ciki da kuma abubuwa dai masu girma daga ciki wato akwai sanar da mu'minai mummunan yanayin da za su iya shiga ciki idan suka sabawa Allah domin kaga sabawa lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wayannan maharban suka yi duk shi ya janyo wannan abin da ya faru da sannan yana daga darussan da yakin ke koyarwa wato shu'umancin daukar ko kuma aikata abin da aka hana ka kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya maharban nan a wannan wajen yace kar sai da su sauko ko me ko ga ya faru ko mu muka ci nasara akan kafiran ko suka ci nasara ko ga suna karkashe mu babu ruwan ku karku sauko daga inda kuke amma da suka ga an fara diban ganima kawai suka sauko to kaga abinda suka aikata iya su kadai suka aikata su 40 su maharban amma kaga sai umancin laifin sai ya shafi kowa wanda sai zanto an shahadantar da mutane masu yawa ba iya su 40 din ba har sauran mutane abin ya shafe su har yanzu dutsen maharban yana nan kusa da dutsen Uhud kuma sannan har ila yau wannan abin da ya faru a ranar Uhud yana ƙara karantar da mu cewa yana daga al'adar manzannin Allah alaihi wassalam cewa a farkon al'amarinsu ana jarraba su da abubuwa kala-kala ana jarraba su da abubuwa na bala'o'i daban-daban dubi dai irin wahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha kuma ya jure a zaman shi na Makka dan dubi irin abubuwan da ya jure a ranar yakin Uhud amma duk da haka kuma ƙarshen lamari yana gare su wanda suke samun nasara ta ƙarshe cikakkiyar nasara akan abokan gabansu kuma sannan yana daga hikimomin da Allah ya boye a cikin wannan yakin cewa da a ce koyaushe duk abin da ya faru aka je wajen yaki su mu'minan suke samun nasara akan kafirai to a shi kenan har wanda ma ba mu'minin ba in ya shigo cikin mu'minan ba za a gane shi a mayyaji shi ba za a gane waye mai imani na gaskiya ba wane ne kuma mai imani na ƙarya kuma ila yau da a ce koyaushe mu'minai suka je yaki abokan gabansu ne ke samun nasara a kansu to nan ma sai ya zamto ainihin maqasudin aikowa manzannin sai ya zamto ba a cimma maqasudin ba an fahimta? Da zai zamto duk sanda mu'minin suka je yaki kafirin ne ke samun nasara a kansu da sai ya zamto maqasudin turowa manzannin wato bai fito fili ba na mutane su fara tunanin to naga dai muni akan gaskiya ya zai zanto koyo shi in aka ji yaki kuma kafiri suna samun nasara akan mu kamar sai Allah ya sa yau nasara anan gobe nasara a can daga shi yasa hikima sai ta sanya duka al'amura biyun suka hadu ga su mu'minai sun samu nasara a ranar Badr to wannan kuma ranar Uhud za a yi cewa an yi kare jini birjini an yi jina-jina Ubangiji subhanahu wataala yayi haka ne kuma domin bayyanawa ko kuma mayyazewa tsakanin mai imani na gaskiya da kuma mai ƙaryar cewa yayi imani amma zuciyar shi babu imani yana sa Abdullah ibn Ubay ibn Salul domin wannan abin da ya faru a ranar Uhud ta dalilin shi munafurcin munafukai ya bayyana a fili abinda suka kasance suna boyewa mu'minai to yau gashi ya bayyana a fili an gane su kuma sai da aka fitar da su har su aka je wajen yaki amma suka koma gida suka bar mu'minan a nan wajen kaga yayin da wannan abin ya faru munafukai suka bayyanar da al'amarin su na munafurci a fili a aikace da kuma dama suna faɗar wasu abubuwan a baki to kaga yanzu an san wanne irin zama za a yi da su kenan mu'minai musulmai sun san wanne irin zama za su yi da su bayan sun dawo gidajensu da haka sai suka yi tanadin irin zaman da suka san za su yi da su kuma suka kiyaye musu kuma har ila yau a cikin wannan jinkirin samun nasara din da Allah ya sanya a ranar Uhud to a cikinta akwai karyawa ga zuciya ita zuciya kasan koyaushe in ya zamto in aka ji yaƙi mu'mini za su riƙa samun nasara to watakil saboda sharri irin na shaitan zai iya shiga cikin zuciyar mu'mini ya samar girman kai ko jin cewa shi wani ne wanda ba a samun galaba a kan shi to gashi a wannan yaƙi na Uhud an samu galabar wato shahadatar da mu'minai masu yawa to wannan zai karya zuciya daga wasu irin abubuwan da za ta iya tunowa ko za ta iya kawo wa mu'mini cewa shi ma gashi nan an jarrabe shi da haka da jarrabawa ta zo sai su mu'minai suka yi haƙuri suka jure saboda ƙarfin imaninsu su kuwa munafukai sai suka tsorata suka gudu suka koma gida yana daga hikimomin cewa Allah maɗaukakin sarki ya tanadarwa mu'minai manazil wato matsayi masu yawa masu girma a gidan ni'ima aljanna kenan wanda aikin su na yau da kullum ba zai kai su ba zai kisa su samu wannan abun ba don haka Allah subhanahu wataala sai ya jarrabe su domin wannan jarrabawar ta ɗaga martabar su su kai ga samun wannan daraja dama duk lokacin da shi mu'mini aka jarrabe shi jarrabawa takan zama dalilin kankarewar zunubansa takan zama kuma dalilin ɗaukakar darajarsa ba kuma lada sannan yana daga hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin wannan yaƙin cewa ita shahada tana da girma da ɗaukakar martaba a wajen Allah subhanahu wataala abu ne mai muhimmanci sosai ga mu'minai kuma abu ne da ke ɗaga martabar waliyan Allah don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya turo ta wato ya aiko ta gare su sahabai radhiyallahu anhum domin duk inda wali yake to ƙasansu yake to sune kaga sune mafiya girma a cikin waliyan Allah subhanahu wataala sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya nufin girma masu da samun wannan matsayi na shahada shi yasa sai ya aiko musu da wannan bala'i haka nan yana daga cikin hikimomin cewa Allah maɗaukakin sarki da ya nufin halakar da maƙiyansa sai Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu da sabubba ba za su ƙara rubza su cikin kafircin da girman kai da suke yi da cutarwa ga masoya Allah wato kamar su wayannan mushrikai waɗanda Allah bai nufi su da alheri ba da su aka yi ta wannan yaƙe-yaƙen daga ƙarshe kuma suka mutu a cikin kafircin ba su musulunta ba waɗanda kuma Allah yake nufin su da alkhairi kamar Sufwan bin Umayya daga baya ya musulunta kamar Abu Sufyan bin Harbin shi ma daga baya ya musulunta kamar Sayyidina Khalid bin Al-Walid shi ma daga baya ya musulunta haka nan Sayyidina Ikramatu dan Abu Jahl shi ma daga baya ya musulunta ana insha Allah za mu dakata insha Allah mun kammala bayani game da yakin Uhud kuma insha Allah a karatun mu na gaba insha Allah za mu tattauna game da saraya wato kananan yaƙoƙi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga turawa kafin zuwa yakin Ahzab dan akwai wani babban yakin ma a gaba da zamu kisar shi insha Allah da fatan Allah ya sanya waɗannan abubuwan da muka ji ya ƙara mana so da ƙauna da girmamawa da biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hakika sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato duk yadda mutum zai yi ba zai kai ya su ba saboda su sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da duk duniya ko wakin sa yake saboda gaba ɗaya duniyar a lokacin nan ko ina shirka ne daga inda ake shirka sai kuma inda ba shirka ake yi ba ana da awarwai ana addini amma kuma ba addinin gaskiya ba misali kaga akwai daulolin da suke ƙarƙashin mulkin abunan ko kuma addinin masihiya kamar daular rum ta wannan lokacin kamar daular mukauki daular misira a lokacin nan kiristanci suke yi amma kuma kasan har zuwa wannan lokacin ma kiristancin ba na gaskiyar ba ne ainihin na gaskiyar ya ƙare tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma kiristocin gaskiyar ƴan kaɗan ne to kaga duk waɗanda suke duniya a sannan gabas da yamma kudu da arewa ko ina kin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sahabbai su suka ce sun ji sun gani sun ba da ransu sun ba da dukiyoyinsu sun ba da ƙarfinsu sun ba da komai nasu don kare shi babu wani wanda ya isa ya cira yatsan shi ya nuna musulunci ko ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam face sai sahabbai sun sare shi ko waye shi to kaga yanzu wannan kokarin da suka yi kai yanzu yaushe za ka samu damar ma da za ka yi irin abin da suke yi sahabban nan zuwa Allah alaihim ƙarfin imani ne ya janyo suka shiga musulunci kai ko yanzu babu wani kokarin ka kawai ganin ka kai a musulunci an haife ka su yawancin su an haife su ne a cikin kafirci mafiya yawan su a cikin kafirci aka haife su amma a haka suka daure suka yaki zuciyar su suka musulunta kuma sannan a gaban su musuluncin nan ya fara kamar al-muhajirun a gaban su aka fara saukar da wahayin nan a gaban su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kira zuwa ga Allah amma duk da haka basu kalli insaniya da ce ai mutum ne kamar mu ko irin yadda yanzu mutane yanzu suke faɗa ai mutum ne ai kaza kaza ai dan garin mu ne ai kaza kaza dan gidan su wane ne ba kasan mutane yanzu a raini irin na mutum yanzu duk girma matsayin da mutum ya kai daga nan wane ne ba wai shi kawai tun da dai kai ne wane nan dan gidan su wane ya za a yi yanzu yau a ce kai ne kaza amma sabai da wani lai alaihim sai kasance ba sa ganin wannan din kawai abin da suke gani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun san ba mutum ne irin su ba sai rayu tare da shi amma tabbas sun san ba mutum ne kamar su ko irin su ba idan suke ba da rayuwar su gaba ɗaya domin shi ai ba yadda mutum zai ya kai su sayar na kan fa wani kafiri ne yana cikin magana da shi sai ya ce mishi ai sahibin naku kaza 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 ai sahibin naku haka fa yayi fara yace wai ba kake nabi da sahibin mu ne sai yace wai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yace ka kuma ka sake fada wallahi za ga abin da zamma sai ci gaba da magana sai ku sake maimaitawa Khalid yana cirowa takobi fit ya dauke markai kawai sai wanda ya kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi amma wai a yanzu mutane suka ji mutum yana kamfar ma a matsayin wai kira yake zuwa ga sunna amma kuma baya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu wani waliyi wanda matsayin shi zai kai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan magana shi tarihiya misalin aikin mu da na sahabbai kamar tafiyar tsuntsu ne kadami wani tsuntsu ne wanda a rana daya yake iya yin tafiyar wata guda a rana daya yake yin tafiyar da dan adam sai ya yi wata guda yana tafiya kafin ya je wajen kaga yanzu kamar yanzu ne ka kwatanta tafiyar mota ko tafiyar babur ka kwatanta da tafiyar tururuwa kaga ai bari abin nan to kamar haka ne wanda ga duk girman wali to bai kai sahabin da sau ɗaya ya taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin sahabban nan akwai waɗanda sau ɗaya suka taɓa ganin shi a ranar hajjin ban kwana suka gan shi aka ce musu wancan fa shine annabi Muhammadu sun ba da gaskiya da shi amma ba su taɓa ganin shi ba sai a ranar hajjin ban kwana sun zo aikin hajji suka gan shi aka nuna musu shi daga nesa suka kalle shi to wannan kallon kaɗai da suka yi mishi wallahi duk ibada da mutum zai shekara 10,000 yana ibada wallahi bai kai su ba amma yanzu haka kawai wani cikinsa duk kashi yana zagin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar miyagun maganganu akan sahabin annabi in ma me yayi ayyayi kaza ayyayi kaza ai shine yayi kaza to ina ruwanka wadanda Allah ya ce ya riga ya yadda da su ya ba su tikitin aljanna to kai kuma me kai wannan tabbaci kake da shi a gun Allah baka da tabbacin komai yanzu fa da zaka da a ce ka kai dangwata kuɗi ka dauki duk wannan kuɗin na dangwatan gaba ɗaya wannan biliyoyin dalolin ka dauka gaba ɗaya ka bayar a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda zaka yanzu kai wani abu na addini yanzu ka ciyar gaba ɗaya a addini to bai kai naira goma da sahabi ya sadaka da ita ba ladan da zaka samu a ce ka fi dangwata kuɗi ci kana da kuɗin da ya fi na dangwate gaba ɗaya dukka bayar kai ta yin taimako na addinin Allah ciyar da miskinai ka biya wasu jisi aikin haji ka gina makarantu ka gina asibitoci ka yi menene har kuɗin ya ƙare to bata kai misalin abinda kima shi bata kai kamar naira goma ba wani sahabi ya bayar nisan ya isa to ai shi ne abin mamakin wai kamar a ce kuma mutum ya fito kamar fa wai yaro ne fa wanda yanzu aka fara nuna mishi alu alif ba'un ta'un kwanci alu an baki dai misali yanzu na aka fara nuna mar alu an baki wasu ya rika zagin kuma alaran magangaren marubucin alkur'ani ya rika ganin wai wancan din bai iya ba shi yanzu shi ya iya to kamar ma haka ne masu ganin laifin sahabbai suna ganin wai ba su dide ba to misalin su kamar haka ne kamar yaro ne wanda yau aka kai shi islamiyya ko makarantar allo aka fara nuna mar alif an baki waw zal ya rika ganin cewa alaran magangaren masanin alkur'ani mahaddaci wanda ya rubuta alkur'ani wanda har tafsiri yana yi to wai wancan wanda aka fara nuna wa alu an baki ya rika ganin wancan alaran man wai bai iya ba bai san komai ba shi ya sani shi ne malami wancan din ba malami ba to kamar ba haka ne shi yasa duk wanda zaka ji ya zage su ko ya faɗo ta mummunan magana a kansu to inanne ne a gun Allah kuma bai da albarka daidai ne da kamar ka fito kofar gidanku kana nuna mahaifinka kana dungure mara goshi kana cewa wannan tsohon banzan kaza to wanda yayi wannan wanda kazan dai ba da zai mutum duk laifin mahaifinsa a ce gashi ya zo ya sa mahaifinsa gaba yana dungure mara goshi yana tsohon banza yana zage shi kazan ba yadda za a aikaci wannan mutumin kirki ne to wannan har ma mai kirki ne wannan fiye da wanda zai zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abinda suka yi mana iyayenmu ma ba su yi mana ba wadanda suka ba da ransu da dukiyoyinsu suka mutu da mu mu rayu to ai shi ne rayuwar imani ai shi ne rayuwar sun mutu ne sun ba da ransu da mu mu rayu imani ya iso gare mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب